This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Fara'a da Sarauniya da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan kodin shi a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Muhammad Lado ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. Shin waɗanne irin matakai hukumomi ke ɗauka domin ganin kristoci da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira su ma ba a bar su a baya ba wajen bukukuwan Kirsimeti?
Alhamdulillah, kamar kullum muka yi tunani da wanda za mu ba su dama su ma su ji cewa wannan hidima bai wuce su kamar yadda suka saba yi a gidajensu a kowane shekara ba.
A jihar Niger, Najeriya kuwa an kaddamar da wani shiri da zai horar da wasu daga cikin mazauna jihar yadda ake noman rani. Muna kuma tafi da shirin rigakafi wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Ƙungiyar nan da take rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, Amnesty International, ta ƙara kan zarge-zargen da ake wa ƙasar Rasha a cikin wani sabon rahoto da ta bayyana jiya Laraba. Tana mai zargin cewa a hare-haren da Rasha take kaiwa a Siriya ta kashe aƙalla mutane 200 a lardunan Homs da Idlib da kuma Aleppo. Ƙungiyar mai kare haƙƙin bil'adama ta ce farmakin da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi sun afkawa gidajen kwana kuma da kuma asibitoci. Kuma binciken da ta gudanar ya nuna babu mayakan sa kai ko wasu sansanonin soja kusa da inda Rasha take kai hare-haren. Kamar yadda daraktan ƙungiyar mai kula da shiyoyin gabas ta tsakiya da kuma Afirka ta yamma Philip Luthe ya yi bayani, ya ce irin waɗannan hare-hare suna iya zama laifukan yaƙi. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Rasha, Igor Konashenkov, ya musanta zargin, ya ce rahoton bai kunshi wani sabon abu da Rasha ba ta sani ba ko ta yi bayani a kai ba.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya amince da shirin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa a Libya, kamar yadda sassa da suke rikici a ƙasar suka amince cikin makon jiya. Daga nan kwamitin ya yi kira ga ɗaukacin ƙasashen da ke majalisar da su ba da cikakkun goyon baya ga daidaiton ƙasar. Ƙudurin kan hakan da Burtaniya ta gabatar ya yi kira ga majalisar shugaban ƙasar a Libya ta aiwatar da shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnati cikin kwanaki 30 tare da ɗaukar matakai na tsaron ƙasa. Jakadan Libya a Majalisar Ɗinkin Duniya, Ibrahim Dabbashi, ya gaya wa kamfanin jallancin labarai na Associated Press cewa yana fatar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta sassauta takunkumin da ta aza na hana sayarwa ƙasar makamai domin ƙasar ta kare kanta daga ƙungiyar ISIS. Matakin da ya ce idan aka aiwatar zai kawar da buƙatar ƙasashen yammacin duniya su taimakawa ƙasar ta wajen kai hare-hare da jiragen yaƙi kan mayakan sa kai.
Hamshakin attajirin nan na Amurka, Donald Trump, ya ta samma shiga sabuwar shekara da gagarumar rinjaye tsakanin abokan takasa na shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a fadin Amurka na baya-bayan nan da tashar talabijin ta CNN da wata ƙungiya da ake kira ORC a taƙaice suka yi, kuma aka bayyana jiya Laraba, ya nuna Trump yana kan gaba da maki 21 kan ɗan takara da ke binsa na kusa-kusa. Trump yana da maki 39 cikin 100, wanda ya nuna ya samu ci gaba da maki 3 daga ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na ƙarshe da aka yi a ƙarshen watan Nuwamba. Wanda yake bi masa shi ne Senator mai wakiltar jihar Texas a Majalisar Dattijan Amurka, Ted Cruz, wanda yake da kashi 18 cikin 100, wanda ya nuna shi ma ya samu ƙari maki 2. Senator Marco Rubio da kuma likitan ƙwaƙwalwa wanda ya ritaya, Ben Carson, dukkansu sun samu ƴar koma baya. Duk suna da maki 10-10, yayin da gwamnan jihar New Jersey, Chris Christie, shi ne ya zo na 5 da kashi 5 cikin 100.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A ƙasar Georgia, wacce a da take ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet, Prime Minister ƙasar Irakle Garibashvili ya yi murabus jiya Laraba, kuma bai bada wani dalili na ɗaukar wannan mataki ba. A jawabin da ya yi ta talabijin ga al'ummar ƙasar, ya ce na yanke shawarar ajiye aiki, wato aikin ne, ya ci gaba da cewa kowane irin muƙami na wucin gadi ne, banda ikon Allah da ƙasa su ne za su dawoma. Muna maidawa al'umma, wato ƙasar, ikon su. Garibashvili ya zama Prime Minister Georgia ne a shekarar 2013.
Ga miliyoyin Amurkawa, mafarkin za su yi bukukuwan Kirsimeti cikin dusar ƙanƙara kamar yadda aka saba, abu ne mai nisan gaske a bana. guguwa masu ƙarfin gaske da ruwan sama kamar da bakin ƙoriya sun sa makon farko a hunturun bana yana nan tamkar ana bazara a wasu sassan tsakiyar maso yammacin Amurka da kuma gabashin ƙasar. Cibiyar hasashen yanayi da ke Oklahoma a cikin sanarwa da ta bayar jiya Laraba ta yi gargaɗin cewa yanayi mai haɗarin gaske daga jihar Arkansas har zuwa Indiana tana ganin za a kuma fuskanci ruwan sama da mahaukaciyar guguwa da iska iri daban-daban masu tsananin gaske. Ruwan sama kamar da bakin ƙoriyar ya sa tuki kan hanyoyi suka yi tsanani har kamfanonin jiragen sama masu jigilar fasinja suka soke zirga-zirgar jirage a yankunan gabashin Amurka a ranar da aka fi yawan tafiye-tafiye a kowace shekara. Idan waɗannan suka kau sannan a fuskanci zafi a jajiberin Kirsimetin nan yanayi zai kai maki 22 a ma'aunin Celsius a jihohin New York da Philadelphia da kuma a nan Washington. Wararrukan yanayi a ɓangaren gwamnati suna aza hakan akan yanayi da aka lakaba a sunan El Nino.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Turayen da ya rage ƙasa da sauyi 24 a shiga shagulgulan Kirsimeti ga dangadan a duk faɗin duniya, ɗaruruwan Kiristoci ne ke zaune yanzu haka a sansanoni 'yan gudun hijira waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya duba irin matakan da hukumomi ke ɗauka a jihar Adamawa domin ganin kada a yi shagulgulan na Kirsimeti ba tare da Kiristocin da ke zaune a sansanonin ba.
Alhaji Sa'adu Bello shi ne babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa. Ya ce sun shirya tsaf domin farantawa 'yan gudun hijira da suka rage a jihar kusan 5,000.
Alhamdulillah, kamar kullum mukan yi tanaje da wanda za mu ba su dama su ma su ji cewa wannan hidima bai wuce su kamar yadda suka saba yi a gidajensu a kowane shekara ba.
Kamar dai hukumar ba da agajin gawa ta Najeriya yanzu haka ma tuni wasu kungiyoyin sa kai su ma suka ba da nasu tallafi domin murnar bikin Kirsimeti. Na baya-bayan nan ma dai ita ce kungiyar sa kai ta Fadai wanda ku tazirci 'yan gudun hijiran da ke cocin St. Teresa inda ma suka ba da tallafin kayayyakin sutura ga ɗaruruwan 'yan gudun hijiran. Alhaji Abdulkarim Salihu da ke zama babban sakataren wannan kungiya ya ce taimakawa 'yan gudun hijiran na da muhimmanci musamman a wannan lokaci.
Yawancin gidaje lokacin Kirsimeti ana sayan kaya wanda ake ba ma yara da mata don su ne target ɗin da muka duba muka ga cewa su suka fi yawa kuma su ne suka fi tagayyara a cikin wannan hali na Boko Haram ɗin nan. Shi ne muka zanna muka ce to gaskiya za mu samo partners ɗinmu da suke America, za mu musu magana su taimaka wanda yake da shi ya taimaka a ba mu kaya.
Yanzu haka ana ci gaba da shirye-shiryen Kirsimeti na bana inda aka kawata majami'u da kuma wasu muhimman wurare yayin da a bangare guda ake fatan bikin kaya inganta dangon zumunci a tsakanin al'umman Najeriya. Mr. Tom James wani mai bishara ne a Yola ya ko bayyana muhimmancin wannan biki.
Lokacin bukukuwan Kirsimeti, Krista su ci abi tare da makwabta masallata. Haka kuma lokacin bukukuwan sallah, masallata suna gayyatar Krista su ci abi tare.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla gaida Ibrahim, to a jihar Niger Najeriya ko an kaddamar da wani shiri ne da zai taimakawa wasu daga cikin jama'ar jihar samun horo kan yadda ake noman rani. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani daga birnin Mina.
Dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Mahmud A. Muhammad ne ya ɗauki nauyin gudanar da shi da nufin bunƙasa samar da abinci da kuma samar da aikin yi a tsakanin mutanen yankin. Kamar yadda ya yi ƙarin bayani,
particularly mutanen yanki na gamu da ruwa, amma da zaren ruwa ya ɗauke za a ga manomi bai da wani abu kuma haidai ya zauna ya ta jiran sai an fara anada sai lokacin ruwa kuma ya ƙare. Wato wannan kishi ne na yi na ce mu ma mutanen namu su zo su koya saboda su ma su samu wannan a samu bunƙasa da al'amarin.
Me ne za a koya musu?
Noman rani ne su kayan tumatir, barkono, ataro, duk noman rani da yadda ka sani.
Akwai wasu ƙwararru ne da ka gayyato daga wasu wurare da za su koyar da mutanen naka wannan abu?
Gaskiya mun tashi daga nan har Katsina muka je muka samu ƙwararru mutane wanda suka saba da aikin, muka ɗebo su da su da iyalinsu su zo su zauna nan kuma mun samu fahimta yadda za mu lura da juna saboda a samu biyan buƙatar wannan program ɗin.
Ga alama dai matakin koyar da noman ranin ya faranta ran masu cin gajiyar shi domin kuwa ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa
cika muhimmar na wannan
rashin noman ne, ba kawa muna da ruwa, muna da wajajen noman ga fili ga ruwa, amma kuma da yake ba mu iya ba mu ɗauke shi da muhimmanci ba
saboda kamata tumatir
alaiho, kubewa, albasa na duka. Duwala gaye gaba dama ba mu da shi idan za mu saya koko ana kawowa daga Chansleja shine aka kawo kasuwa gaye.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kowa ya kama noma da gaske ima
Madalla gaye da Mustapha Nasiru Batsari. Kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan waka.
Lafiya ubangiji ba kai nake waje. Lafiya ubangiji ma kai nake waje. Lafiya ubangiji ma kai nake waje.
Lafiya ubangiji ma kai nake waje.
Ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko. Ya rabbi kara kara mun dan idi da sako. Bibiya wa mai nisa har ta riski bako. Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko. Umai na sarrafa Allah ce da ni iko. Baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi. Karkasha roko na siljada da hasbi. Ba nisansa ta tace du yana shakalbi. Dai ruko da mai haske musu dafa habibi. Shi kadai ya san fili shamaki a gaibi. Ya wuce karantawa ko aja da jirgi.
Lafiya. Sai ku goma nan birnin Washington DC na cewa karfe 2 ne da kusan minti 12 kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga shirin mu na gaba.
Iyaye mata mu kai ɗan murga kafi yau.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau.
Sakamakon haɗin kai da ke ƙaruwa tsakanin jami'an kula da kiwon lafiya a jihar Jigawa, ana samun gagarumin nasarar rigakafin cutar shan inna, musamman a ƙaramar hukumar Babura ta jihar na Jigawa, in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Sakamakon ƙarin wayar da kai da jami'an lafiya ke ƙara ƙaimi ga jama'a domin nuna musu muhimmancin da alluran rigakafin cutar shan inna ke da shi. Karamar hukumar Babura da ke jihar Jigawa na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da aka samu babban ci gaba ta ɓangaren ba da yara domin gudanar musu da alluran rigakafin ta shan inna. Kamar dai yadda jami'ar sa kai ta alluran rigakafin shan innar Malama Basira Yaya ta bayyana.
To alhamdulillah gaskiya yanzu na tabbatar miki da cewar rigakafi ba kaman da ba, domin di yanzu al'amuran magidanta duk sun ba da karfi akan rigakafi. Kin ga kamar yanzu kika shiga gida ko kika je zaki wuce mai gida a kofar gida ba tare da kin bashi wannan rigakafi ba, wallahi da kanshi zai kirawo ya ce miki me yayi miki, wani dalili gare ki wanda zaki wuce kofar gidansa ki shiga ba
biki wa
ƴaƴansa ba. Kuma in ga ya miki gaskiya wani magidancin daga nesa zai hango ki rinka cewa ki shiga gidan suna nan, sabanin da da in aka ganki ake saka ƴaƴan a rumbu. Wallahi ta la yanzu harkar rigakafi a Babura local government falillahi alhamdulillah, domin mu dai gaskiya inda muke samun turjiya ma guraren kalilan ne, amma fi sabilillahi wa rasulihi yanzu harkar rigakafi a Babura local government alhamdulillah cikin rigage zaki je kika, idan kika dasa kujeraki guri ɗaya ma kika ce a kawo ƴaƴan nan, wallahi gabaki ɗaya ƴaƴan garin za a iya kawo miki su, ba ma sai kin bi gida gida ba, saboda cika ka'ida da bin haƙƙin aiki yanda aka aika su je su yi, shine yasa suke bin wannan gidaje gida bai gida har su je su gama har gida na ƙarshe. Tun daga ranar Asabar muke aiki har zuwa yau, daga yau mun ƙare, wallahi nake gaya miki sai ki je gari ki tadda in yaro ba biki suka tafi da uwarsa ba ki tadda ba a samu misko guda ɗaya ba. Kin ga kuwa ai sabanin da da ake gudun an ganka a riga gayan polio nan, amma yanzu da an gano ka zaka ji mai gida yana cewa da Allah ki shiga yaran suna nan, na hana su fita saboda ki zo su karɓi wannan rigakafin. Kina ga yanzu ki duba ki wannan rigakafi da ake yi na mako-mako, wai ki ga mace ta yi goyon cikin ta tun daga wata hudu har ta aihu tana zuwa asibiti, bayan haka ta zo asibitin ta aihu a asibitin, kuma bayan haka a cikin asibitin ba ta tafi bai anwa ɗanta rigakafi, wannan rigakafi guda biyar daga lokacin da ta haifi ɗan har zuwa a guda biyar ɗin nan da za a mata na wata tara gabaki ɗaya sai ta gama karɓar su. Ki ga ƴaƴa sun ta haifi cikin koshin lafiya, dan haka alhaji alhamdulillah kawai ci gaba ne ya zo cikin al'umma falillahi alhamdulillah gaskiya.
To Allah dai ya ƙara yi mana katanga matuƙar ƙarfe da cutar ta shan inna. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi a jihar Neja.
An gudanar da zagayen ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2015 na bada allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Niger. Babban daraktan kula da sashen rigakafin polio a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Aliyu Yabagi Shehu, ya ce an samu nasara domin kuwa sama da yara miliyan 2 ne aka yi ma rigakafin shan innan a wannan zagayen, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Zagaya na 8 wanda yake shine ga zagaya na ƙarshe a wannan shekara. Kamar yadda muka saba, mun yi wa yara fiye da miliyan 2 wanda suke kasa da shekara 5. Ba shakka mun ci nasara saboda mun samu haɗin kai na iyaye, kuma kamar yadda aka saba da malamai da kuma yayan gari sun ba da taimako, sun wayar da kai da sauransu. Har muka samu muka ci ma nasarar da muka yi, amma insha Allah mun ci nasara.
Bayan da aka dan samu ko cikas haka?
No, tun daga san shi maganan polio zama ya zama jiki, ko da yake ba samu inda ba za abin nan ba, ba za samu cikas ba, amma dai wanci cikakoki da muka samu sun ce mun solving the problems din.
Ace wannan ne na ƙarshe a wannan shekara. Yaya sabuwar shekara za ta kasance a fannin rigakafin polio a nan jihar?
To kamar ka sani, kamar yadda ka sani cewa mun fiye da shekara daya ba mu samu bullon polio ba. Saboda haka kuma WHO sun ban dan ba mu temporary takarda dai haka kamar dai, amma ba za su ba mu takardar ba sai bayan shekara 2. Ba mun nan takarda cewa ba yaduwar polio. Saboda haka za mu ci gaba da zagayen na gida-gida da muke zuwa sai bayan shekara 2. To amma yanzu kamar shekara mai zuwa ba za mu yi kamar zagaya 8 da muka saba yi, 8 ko 9 da muka saba yi ba. Kila wata kila dai sai mu yi zagaya wajen guda kudu kawai.
Haka zalika a ɗaya gefen, Dr. Yabagi Aliyu ya ce hatta allurar rigakafin cutar bakon dauro da aka kammala bayarwa ita ma babu wata matsalar da aka samu a jihar Niger.
Shi ma dai kamar yawansu ya kusa da yawan na bakon dauro, so suma mun yi fiye da yara miliyan 2 dai haka.
Bakon dauron nan ganin yadda kuka ta faɗakarwa a baku haɗin kai da sauransu kafin a fara, kun samu haɗin kai na uwaye kuwa?
Mun samu haɗin kai na iyaye. Ka san abin da ya sa muka dinga fadakar da kai, shi wannan na bakon dauro ba waye za mu ana zuwa gida-gida ba ne, ana zama ne a asibiti a kawo yara masu ko kuma a zauna a wasu wurare kamar makarantu. Amma to kai ma ka san to kowane magidanci ba zai so bakon dauro ya kauda yaransa ba.
Dr. Aliyu Yabagi Shehu na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Bauchi kuwa an gudanar da taron bita ne na kwanaki 3 ga jami'an kiwon lafiya a birnin Bauchi.
Da yake jawabi jami'i mai kula da rigakafi na karamar hukumar Bauchi, Dauda M. Shaibu.
Ma'anan bitan shine a kokari ne na gwamnati wanda ke so a ƙara inganta harka na hidiman rigakafi wanda ake nema da kullum, wanda aka lura ana samun yan matsaloli nan kuma an lura shine daga ma'aikata ne waɗanda suke asibiti. Shine ƙwararru suka zauna suka yi bincike, alƙaliman bincike suka gwada musu ga ainihin matsala da ake da shi. To da wannan akwai abin da ake cewa RIO, wato ma'ana reaching every ward. Shirin ana so ne kowane yaro kar ya zama an tsallaka shi, tunda allurar rigakafi ne wanda kullum yaran da ake so a masu su ne a ba target age group kenan a turance. Ana so ne a yi ma yaro dan ƙasa da shekara ɗaya, wato kafin yaro kai shekara ɗaya ya zama duka waɗannan allurai na rigakafi ya riga ya gama su. To matsalan da ake samu shi ne a al'umma, da ake samu akwai ainihi abin da ake cewa target population, kamar anguwa mutum nawa ne a anguwan. A cikin anguwa muna da abin da muke cewa in ka ɗauki kashi 4 na cikin al'umman anguwa shine da ya baka abin da yake cewa target population na wanda wannan yara yan kasa da shekara daya to su ne ake so a samu duk ya zama kowa masa rigakafi to saboda ba a isa wasu yaran ba a zuwa ana samu sai kiga ana yada cututtukan da yake ma da ce dama an kare su to da wannan dama akwai abin da yake cewa component wanda shi wannan Rio Macro Planning din yana da kamfanin guda biyar so wannan so ne muke so mu tattauna yau ya zama an sadar da mutane da al'umma ya zama kuma ainihin duk wanda ya kamata a same shi an same shi sannan kuma ya zama lalle ana zuwa ko abin da yake cewa supporters for vision ya zama kullun daga lokacin gama muna zuwa kowane facility so daya kalla so daya a wata wannan shine ma'ana na wannan bita mun gayyaci asibitoci masu zaman kansu mun gayyaci na gwamnati a kowane asibiti muna bita wa ainihin shugaban asibiti ko wakilin sa da kuma ainihin jami'i mai gudanar da rigakafi a shi wannan asibitin wayannan so ne mutum biyu da muka gayyata daga dukkan asibitoci da muke da shi a garamar hukumar Bauchi
ta ya kuke gane cewa ana samun karancin karban alluran
ya muna ganewa akwai abin da muke cewa drop out a turance yanzu misali in cika je jikin bango na kowane asibiti da ake gudanarwa na cika abin da muke ce masa monitoring chart wato wani allo ne wanda yake gwada ainihin nasarori da ake samu to akwai abin da ake cewa fenta wani wannan harka ne na kwararru sune da su iya fahimta ta wannan guri da muke ganewa nan mutun ne kake so ka musu wannan sati idan dama akwai abin da muke cewa kuma session a kullun sati dan yaso daya wani da yaso biyu to nace na tsara zan yi wa mutun goma sai ya zama na yima takus ne kin ganna da gibin guda biyu kenan to wannan guda biyun me yasa ba su zo ba ya zama haƙƙi na a matsayina ne mai gudanar da harkan rigakafi inje in nemo su inji dalilin zuwan su in ilmantar da su to zo su yi rigakafin yadda muke ganewa kenan
Dauda M Shaibu kenan jami'i mai kula da rigakafi na karamar hukumar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ƙarshen wannan shirin kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
Halakarwa wa biyar ne kawai cikin shekara ɗaya.
Barallah gaida Jummai Ali yanzu kuma ga Babu Yakubu makeri da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana na mako.
Zan fara shirin jaridu ne da jaridar da Chronicle mai cewar labarin wata cuwacewa da aka gano a cikin wata yarjejeniya da gwamnatin Ghana ta sanya hannu a kan sayin wani injin wutar lantarki daga kasar Dubai na dalar Amurka miliyan 510 ba zai mutu yanzu ba. Jaridar ta ce majalisar dokoki da ake zarginta da rashin tantance yarjejeniyar kafin tabbatar da ita yanzu ta fara mayar da martani akan cewa ba ta da wani laifi akan wannan batu da jama'a za su rika ciccikarta. Jaridar ta ce akwai ɗaiɗaikun wakilan majalisar dokokin da suke zargin gwamnati da cewa ta zo musu ne a gurguje babu lokacin da za su iya tantance abubuwa da suke kunshi a cikin yarjejeniyar. Sai kuma jaridar Delegate wacce ita kuma ta rawaito cewa ministan sufuri Jifa Ativo ta yi murabus sakamakon wata badakala dala miliyan 3,600 da aka gano a wata kwangila na ɗora hotunan shugabannin ƙasa na da da na yanzu akan motocin bus 116 da ma'aikatarta ta yi. Jaridar Delegate ta ce a ranar Talata ne ministan ta miƙa takardar murabus nata ga ofishin shugaban ƙasa. Jaridar ta ce kafin murabus ɗin ministan babban hafsan gwamnati Julius Dabra ya ba da umarni babban alƙaliyan gwamnati ta binciki wannan batu bayan koke-koke da jama'a suka yi akan wannan labarin. Jaridar ta ce sai dai har yanzu ba iya gano ko yalla sakamakon bincike da alƙaliyan gwamnatin ta yi ne ya yi sanadiyar wannan murabus wanda ministan sufurin ta yi ba. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta kano labarai mai cewa hukumar harkokin waje ta Ghana ta musanta rahotanni akwai wasu ƴan Ghana 300 da ake musu shari'a a ƙasar Libya. Jaridar ta ce wasu rahotanni sun bayyana a kwana-kwanan nan cewa akwai wasu ƴan Ghana da ke daure a hannun hukumar Libya a cibiyar tsaro ta Tanura na Libya wanda za a yanke musu hukuncin kisa a ranar 21 ga wannan watan Disamba idan hukumomi a Ghana ba su bayyana a kotu ba. Jaridar ta ce ministan harkokin waje Hana Tete ta ce babu gaskiya a cikin wannan labarin. Sai dai ministan ta ci gaba da cewa a wani bincike da ta gudanar a ofishin jakadancin Ghana da ke ƙasar Libya akwai wasu ƴan Ghana guda hudu a nan cibiyar tsaro ta Tajura wanda ke hannun rundunar goyon bayan gwamnati a Ghana wanda za a dawo da su a Ghana amma babu zancen kisa a kansu. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times za mu ga ta kanin labarai mai cewa nan ba daɗewa ba Ghana za ta zama dandali na wayar da Afirka akan illar sakaran mama. Jaridar ta ce wata kungiya mai gangami akan illar sakaran maman na Ghana ita ce ta bayyana hakan cewa Ghana za ta zama wuri ne na karantarwa da kuma jinyar sakaran mama a nan nahiyar Afirka. Jaridar ta ce a cewar wannan kungiya ta Breast Care International wannan gangami na zuwa nisa kuma ya sa mata na kai labarin lafiyar mamansu da wuri-wuri a asibiti idan suka ga sabon abu a ciki.
A gaida Babu Yakubu Makeri sai kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga. Zan bayyana ra'ayina dangane da kasafin kudin shekarar bana Riyan shidda da mai girma da Muhammadu Buhari ya yi, waɗanda wasu marasa kishin ƙasa ka suka. Babu shakka da Muhammadu Buhari kana tare da Allah, kuma al'umma suna tare da kai. Sannan ba mu da wani abu da za mu ce ma Allah, mu ce Allah ya ba ka lafiya, ka tsare kai ma jagora.
Nan wa alaikum sashi na murya abokan. Bai ga magana ta san takara daga dogon daji kan bin lokacin mai jirgin ke. Sashi wannan Amurka, muna jinjina muku irin kokarin da kuke na kwatuma al'umma haƙoƙinsu, kamar irin shirye-shiryenku na domin iyali, da shirye-shiryenku na ciki da gaskiya, da shirye-shiryenku na ƙasa mai wuyar sani, da shirye-shiryenku na demokradiyya a yau.
Assalamu alaikum, murya Amurka. Mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta ƙaramar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Murya Amurka, ina son bayyana ra'ayina ne a bisa wato yadda man fetur yake a ƙasar nan yanzu, musamman mu a nan arewa. To a hakikanin gaskiya ni ina ganin masifa ba ta hawa kan mutum sai har 'yan mutum ya ɗorawa kansa. Ba domin komai nake ba, haka gaskiyar magana mafi yawanci mu talakawa mu muke ɗorawa kanmu masifa. Ba domin komai ba, za ka ga mutum ɗan uwanka ne ba man nan a gidan mai, wanda yake misali ko ba farashin gwamnati ba za ka iya ka sayar, amma sai ka kankane ka ɗauki wata masifa ka ɗorawa kanka a matsayin ɗan uwanka. Ko da ba musulmi ba ne ka ɗauka ka saida, ko da ba farashin gwamnatin ba za ka kai ma albarka fata karu.
Yanzu kuma ga Sahabu ya dawo da labarai a takaice.
Kungiyar Amnesty da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ƙara kan zarge-zarge da ake wa Rasha cikin wani sabon rahoto da ta bayyana jiya Laraba. Tana cewa hare-haren da Rasha take kaiwa a Siriya ta kashe aƙalla mutane 200 a lardunan Homs da Idlib da kuma Aleppo. Kungiyar mai kare haƙƙin bil'adama ta ce farmakin da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi sun afka gidajen kwana da kuma asibitoci. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa a Libya, kamar yadda sassa da suke rikici a ƙasar suka amince cikin makon jiya. Daga nan kwamitin ya yi kira ga dokacin ƙasashe da ke Majalisar Ɗinkin Duniya su ba da cikakken goyon baya ga wannan daidaito. Hamshakin attajirin nan na Amurka Donald Trump ya tasamma shiga sabuwar shekara da gagarumin jaye tsakanin abokan takararsa ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a fadin Amurka na baya bayan nan da tashar talabijin ta CNN da wata ƙungiya da ake kira ORC a taƙaice suka gudanar, kuma aka bayyana jiya Laraba, ya nuna Trump yana kan gaba da maki 21 kan ɗan takara da ke biri masa na kusa-kusa.
Masu haro duka-duka abin da suka kenan a cikin shirin namu na hantsi, amma can an jima da rana za mu sake dawowa da izinin Allah. Kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga mai martaba Lamiɗan Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Adda Sa'adatu wacce aka jana'izarta jiya da safe. Da fatan Allah ya jikanta da rahama. A gefe guda kuma muna taya Alhaji Abubakar Mujeli tambarin Adamawa, muna ɗauran auren 'yarsa Amina Mujeli da Haruna Abubakar wanda za a yi gobe Juma'a a kofar gidan Malam Guni Mujeli da ke Yola. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da Julie Leathers Christian da kuma Jimmy Cook, Mahmud Lalo ke cewa a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.